Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Litinin 27 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai.
An kammala kada Korea zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus, yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankanin tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi da jami'ar Social Democratic da masu sassaucin ra'ayi. Yala da gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Yala da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi zargin cewa 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro 15 ciki har da sojoji 9 a arewa maso yammacin Najeriya akasari a yankin Sabon Birni na jihar Sokoto, ko da yake har jiya da aka yi da fifi a mutuwari hukumomin tsaro ba su ce komai ba, yayin da ake ci gaba da bayyana damuwa.
Ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman, an kashe na kashewa, saura sun gudu. Saboda haka ga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits.
To sai dai rundunar 'yan sandan jihar Zamfara mai mafitaka da Sokoton jiya Lahadi ta fitar da takardar karyata labarin cewa hare-haren sun shafi wasu charge office musamman ma a yankin Shinkafi, abinda wasu magabatan gari suka ce haka ne. Amma
lalle abinda dai zan cewa police station din ne dai da ake cewa an kai mu hari, ita ce kawai ba a kai mu ba.
Sannan za a ji yadda batun tsaro ya mamaye jawaban shugabanni da sauran 'yan Afirka a taron Majalisar Dinkin Duniya da aka yi a birnin New York na nan Amurka. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya da Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala kada Korea zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus, yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankanin tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai, yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati. Sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ARD ya nuna duka ɓangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi 25 cikin 100, yayin da alƙaliman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na ZDF ya fitar ya ce jami'ar Social Democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26-24 cikin 100. Duka binciken biyu sun nuna jami'ar Greens mai kare muhalli da shugabanta Annalena Baerbock a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi 15 cikin 100. Ana sa ran sabbin zababbin 'yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa, wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin Merkel. Babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye, yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa duka jam'iyyun suna da goyon bayan kashi 30 cikin 100. Jiya da gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin ƙasar, kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. Ƙungiyar masu keshin Islama ta sake karɓa iko da ƙasar da yaƙi ya daidaita a tsakiyar watan Agustan da ya gabata, bayan rugujewar gwamnatin Afghanistan masu samun goyon bayan ƙasashen yamma, yayin da sojojin Amurka da na ƙawayenta suka fice daga Afghanistan, wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 na shigar su rikicin. A rufe filin jirgin saman Kabul ga jiragen haya gaba ɗaya, a lokacin da ake kokarin gaggauta kwasar dubban 'yan kasashen waje da 'yan Afghanistan da ke cikin haɗari biyo bayan kwace iko da babban birnin kasar da Taliban ta yi. Filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane, lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar Qatar. Labaran yana zuwanku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar, bayan da dubban 'yan ciranin kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Roy na jihar Texas. Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta dauka game da rudani akan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya, kuma daidai da abin da ya ce ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yan ciranin kasashen waje izinin shiga Amurka da neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin kasashensu. Amma Abbott, wanda ya dade yana sukar matakan da hukumomi a Washington ke dauka kan dubban 'yan ciran da kasar Haiti da Amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jiharsa, ya ce Mayorkas da shugaba Joe Biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka, kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a buɗe take. Abbott ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi zargin cewa an kashe mutane da dama ciki har da sojoji 9 a ƙarshen mako a Sokoto da Zamfara. Amma har zuwa jiya da aka yi dafifi a mucuwari, kuma mun tsaro ba su ce komai ba a Sokoto. Ga Muhammad Nasir da rahoton ta'asar 'yan bindigar.
Bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar Sokoto da ke makautuka da jihar ta Zamfara, wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin Sabon Birni, inda suka kashe soja 9, jami'an civil defense 3 da 'yan sandan mafol guda 3.
Sai ka ce mutum bai da gawa a ce wasu an jira wani an jira wani suna can zuwa kwance.
Sai ha ku duka. Ku jira wannan akwai gawaki da aka ce a cikin.
Irin yadda na tarar kenan a asibitin ƙwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an, inda mutane suka zo domin su duba 'yan uwansu da abin ya shafa tare da neman gawarwakinsu. Na samu zantawa da wasu daga cikin 'yan uwan mamatan.
Sunana Adamu Ibrahim. Suleiman Ibrahim kan yan hukunci ne Allah ne kawai, Allah kan duro jama'a. Abin da ya mana ciwo ba mu ji daɗi ba shi ne ta yadda abin ya faru. Yaro ya rasu tun ranar Juma'a, ba wanda ya zo ya gaya mana cewa yaro ya rasu. To har bisa ya za yanzu wani nake gaya maka cewa mu babu official ɗin civil defense ba wanda ya zo tunkare mu matsayin ɗan uwan shi. Aka ce mana wani ɗan uwanku da muka tura aiki wuri kaza, ku yi hakuri ya rasu.
Sunana Hassan Abbaka.
Kana da ɗan uwa cikin waɗanda?
Eh, ina da ɗan uwa wanda ake cewa Abdullahi Soye Shallakani ne.
To yanzu ga shi Allah ya karbira kansu ta wannan hanya, ya kuka ji?
To babu dai yanzu ban san abin da zan cewa, ko da aka gaya mun na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai kawai ina kiran waya kawai sai wani ya duka. Ba filatani suna dariya, suna filatanci suna dariya. Abin da kawai sai ni jijuwa ta buge ni. To nasa yadda zan yi kawai sai ni kama ganin kwallaye cikin idanuna, ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna har dai Allah ya mun sauki. Nan mun zo nan mutuwari, an buɗe mana mu je mu gan shi, dan shi yana cikin farjin, ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na faɗi.
Dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru, Sa'idu Neno Ibrahim, yana cikin waɗanda suka raka gawarwakin a asibiti.
Shine dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya, muna ta kira a kawo dauki na gaugawa. Ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su haɗa kai a yaƙi mutanen ga don an ce Sabon Birni ba ana nufin barayi suna cikin Sabon Birni ba, a'a suna cikin dajin Sabon Birni.
Shi ma ɗan majalisar dokoki na yankin wanda ya taɓa barazanar ajiye mukaminsa idan gwamnati ba ta mayar da himma ba wajen magance wannan matsala, Aminu Boza, yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin.
Yanzu kaga an waye gari, ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman, an kashe na kashewa saura sun gudu. Saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits. An saka an ɗauke mana network wanda su kuma banda suna amfani da network na Niger.
Faruwa wannan lamarin da yazo a hada wannan rahoto babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar ko kakakin rundunar yan sanda da na tuntube shi ya ce ba wani bayani a hukumance a asibitin kwararru kuwa yan uwan mamatan ne suka yi da PP suna jira a kammala bin ka'idodin doka a ba su gawarwakin dangin su domin a yi musu jana'iza. Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya.
Sojojin kasar Sudan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar Habasha suka yi akan yankin iyaka tsakanin kasashen biyu. Wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta wa sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umul Barakat ba tare da yin ƙarin bayani ba. Shugaban sojojin Sudan Jeneral Abdul Fattah al-Burhan ya ce dawa 'yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata. Ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare ƙasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata. Mai magana da yawun sojojin Habasha Colonel Getnet Adani bai mayar da martani ba nan take da aka tambaye shi. Tsohon sojan ƙasar Rwanda Colonel Tiones Bagosora, wanda ake gani a matsayin wanda ya kitsa kisan kiyashin 1994 inda sama da 'yan kabilun Tutsi da Hutus 800,000 da suka yi kokarin kare su aka kashe su, ya mutu a wani asibiti a kasar Mali a ranar Asabar. Ɗansa Achille Bagosora ya sanar da mutuwarsa ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook, yana cewa Allah ya ji kanfafa. Bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama.
To a gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji cewa sabanin ta jihar Sokoto rundunar 'yan sandan jihar Zamfara jiya Lahadi ta fitar da wata takardar bayani inda take kare ta zargin cewa 'yan bindiga sun hallaka jama'a da dama a sassan jihar a tsawon karshen mako, yayin da wasu jama'a kuma ke ci gaba da zargin cewa kusan kulle yomin ana kashe mutane duk da matakan da ake daukawa kan 'yan bindigar. Sani Malumfashi gare ka.
Sanarwar wacce ta fito daga ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar wanda kuma kakakin rundunar SP Muhammad Shehu ya rataba hannu a kai, ta bayyana cewa babu wani ofishin 'yan sanda a fadin jihar Zamfara baki daya da aka kai wa hari. To amma kuma rundunar ta ce lalle a ranar Juma'a da ta gabata mahara masu dimbin yawa sun shigo garin Shinkafi da nufin kawo masu hari, amma nan da nan da aka tsinkaye su sojoji da 'yan sanda da mutanen gari suka raka su, inda aka jikkata da dama daga cikin su waɗancan mahara, yayin da kuma bangaren sojoji da 'yan sanda da kuma mutanen gari babu wani wanda ya jikkata. Na kuma tuntuɓe kakakin majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Nasiru Ma'azo Magariya game da wannan al'amari.
Kowa san cewa jihar Zamfara da kuma arewacin Najeriya suna fuskantar sha'ani da kalubale na tsaro, to amma Shinkafi al'umma suna nan zanne an samu wasu waɗanda suka shigo, amma babu wani abu da ya faru na cewa wai an kisa an kashe mutane.
Dr. Tijjani Salihu Shinkafi kuma mazaunin Shinkafi shima ya tabbatar da cewa lallai babu wani ofishin 'yan sandan da aka kai mahari.
Lallai abinda da yanzu cewa police station din ne dai da ake cewa an kai mahari ita ce kawai ba a kai mu ba, amma dai wannan har-haren kusan kullun suna faruwa daga Moriki zuwa ƙauren na Moda, ya zama hanyar da bai kamata ma mutane suna amfani da ita ba, kusan kullun sai an kashe mutane akan wannan hanya. Gasan na gaya maka ranar Alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe, kuma ranar Juma'a suka tunkari garin Shinkafi din aka haɗa kai aka kore su da ke aka samu aka yi sallar Juma'a garin. A washe gari ranar Asabar suka sake shiga ƙauyuka kamar irin su Shanawa suka kashe mutum ɗaya, a cikin Jangero suka je suka kashe kusan mutum 11.
San Shabi Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani, to ganin yadda matsalar tsaro ta yi kamari a Afirka bai zo da mamaki ba da jawaban shugabanni da sauran 'yan Afirka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya raja'a sosai kan tsaro. Baba Yakubu Makeri gare ka.
Batutuwa kamar sauyin yanayi, COVID-19 da batun tsaro su ne suka dauki hankali a jawaban shugabannin. Batun tsaro shi ne babban abu da galibin shugabannin Afirka suka yi ta magana a kai a lokacin da ya nasa jawabi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya na ci gaba da bayyana damuwanta akan safara da aikewa da kuma baza ƙananan makamai. Akan batun ta'addanci kuwa shugaban Najeriya ce wayi.
Terrorism continues to dominate security discourse worldwide. In Nigeria, Boko Haram.
Ya ce ta'addanci na ci gaba da zama matsalar tsaro a duniya. A Najeriya, ko da yake sojojinmu sun raunana kungiyar 'yan ta'addan Boko Haram, amma kungiyar na nan na gudanar da ayyukanta.
Nigeria will continue to work closely with United Nations counter-terrorism.
Najeriya za ta ci gaba da aiki da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya masu yaƙi da ayyukan ta'addanci. Ya ce Najeriya za ta yi amfani da kowace hanya domin yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi da kuma 'yan bindiga a arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle, wanda shi ma ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniyar, ya bayyana mana irin tasirin da matakan yaƙi da 'yan bindiga da gwamnatinsa ta ɗauka suke yi.
Muna samun ci gaba sosai domin sojoji da jami'an tsaro na Najeriya suna iya kokarinsu akan waɗannan ɓata gari, sannan kuma su kansu al'umma na jihar Zamfara sun ba da goyon baya sosai akan yadda da wannan dokar da muka saka domin kowa ya samu natsuwa, sannan kuma su kansu masu agaji na garuruwa suna kokari kwarai da gaske.
To sai dai akwai korafin da jama'a suke na batun katse layukan waya, yaushe ne kake ganin gwamnati za ta tsage wannan dokar ta katse layukan waya?
Duk wanda wannan rashin tsaro ya taba rutsa da shi ba zai yi korafi ba. Duk wanda zaka ji yana korafi dama ai ko ina akwai bata gari. Wannan tsari da muka yi ba wai kowa ke son shi ba, domin ba kowa ke son a samu zaman lafiya ba har bisa ga yanzu. Daga wani ya hira da ni shi ma yake tambaya ta cewa to ya ake ana samun wasu bayanai da ake rubuta. To duk wanda ka ga wannan dama akwai ƴan siyasa da azzam na Abuja ba abinda suke yi dama su ji abun asha, su ji abinda ke irin sa mutane su ji haushin gwamnati. Mutane gaskiya sai sun ji zafin wani matakin da ake dauka, amma babu yadda za mu yi illa a ci gaba da hakuri domin muna neman mafita ce ta ƙarshe ga wannan lamari na rashin tsaro da ke addaba arewacin Najeriya.
Baba Yako Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.
To a gaida Baba Makeri, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya dake bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su, musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu ɗaura kan batun takaddamar fili tsakanin Malam Sani Saluhu da Fada Sarkin Muri. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Filin ciki da gaskiya kan bukwarfan makiyayi kuma manomi Malam Sani Saluhu, wanda ya bayyana mana da bakinsa cewa ya mallaki wani tafki kimfili da ya gina ginansa da yake ciki, amma sai bayan shekaru 29 ya samu labarin ai filin da ya saya yana daga cikin gonan mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Haka zalika akwai zarge-zarge da Malam Sani ya yi na cewa wasu mutane sun kulla masa sharwarin mai martaba har ya umarce shi da ya bar masa filinsa. Jin wannan ƙorafi filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba, domin mun tuntuɓi sakataren masarautar Muri Alhaji Usman Sa'idu Gasol.
Yanzu abin da za ka gane shi ne na farko menene damuwar shi.
Yawa damuwar shi Alhaji Usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki, ya ce masa ya tashi daga wajen, kuma shi ya ce ana tsangwamarsa kullum a wannan wajen bayan ciyese wannan wajen tun asali a tarihi, amma matsalar wannan cewa ya tashi shi ya fi damunsa.
To wane ne ya ce masa ya tashi? Waya cikin mutane ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi?
Eh, sarki ne yace tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba, don haka ya je ko ya bada hakuri ko kuma ya tashi daga wajen.
To ni kan dai iya wannan ban san magana ba, amma dai tunda magana tana kotu, maganan nan fa Alhaji Adamu muka sani shi ya taso ne daga maganan cewa an gaya masa maganan farnan da dabbobin sa su yi a gona, yaki ya yadda sai da aka kamo dabbobin nan. Da aka kamo Fulani da suke da shi wasu sun nuna wannan nasu ne, sun ce lalle sun identify, sun yi laifi, sun nemi a yafe musu, aka yafe musu. Sauranan shi ma zan sani ka zo ka zo ka gane naka ne, tunda daman tunda farko yace shi awakin sa ba sa wannan barnan, yazo yake zuwa yaran sun ka zo suka gane lalle suka ce lalle wannan na baban su ne, shine Ardon su da suke wurin suka ce tunda ba zai zo ba kuma ba za su ci gaba da aje wannan awakin anan ba. Shi manajan gonan ya dauki akwai awakin ya kai wajen Iware police station ya je reporting case in officially ya bar musu awakin a wurin, kaga inda ya fara shiga kenan, ba ma maganan lan aka yi ba. To da aka yi wannan maganan abun nan aka yi je shi kuma ya tuna ko ya zai kullo abun yana gani kamar ya je zafi masa, sai roshin zuwa headquarters na police ya zo roka complaint officially ya login a wurin akan shi Umar Kona ba kan sarki ba, cewa yana tuhuman Umar Kona ya sake mishi awaki. Kaje da magana take gana. To a lokacin da Umar Kona ya tafi ba tare da ya ga mana ba, da in ya tafi wurin kawai daji aka mashi Beson abinda shi sanin ne runka. Sai da muka ce masa to gashi ba yadda aka yi maganan cewa akwai yayin sa. Tabu nan gashi kuma su tana iya zuwa su bincika. Amma maganan cewa ya bar wuri kam ni kam ina gani ban san lokacin da aka ce masa ya bar wuri ba. Kuma tunda magana yana wurin kotu kuma yan sanda sun ga bincike sun tura a kotu, da ina ganin sai a jira a ji. Kuma da aka ja kai mention me aka ce masa kotu, an ce ya tashi ko menene aka ce?
Alhaji Usman Saidu Gasal, me zaka ce me matsayin fadar wuri kan shi Alhaji Sani da ke zaune a shibirar dinan ne?
A'a, matsayin fadar kan tunda ya kai complaint wajen yan sanda sun gama bincikensu kuma sun tura a kotu, ko ba haka ba? Yanzu kotun ya kamata a jira a ga menene za su zartar a kai. Sannan maganan gonan shi da yake cewa inda yake an ce ya tashi nan, ai yana da iko kuma ya je shigar da kara kuma kotu ya ce ana masa barazana da wuri, wancan kuma daban, ko ba haka ba? Ni ina gani maganan kaman daban-daban ne, domin maganan ya fara kan magana awakinsa ne da suke barna gona. To sai maganan lan kuma zai shiga, idan yana gani binciken da aka yi nan bai shafi maganan lan ba, ko kuma daga baya ne an zo ana masa barazanan cewa an ce ya bar gona, ko ba haka ba? Sai ya je shigar da magana kotu, shi dan Najeriya ne. Ya je shigar ce wane da wane suna masa barazanan cewa ya tashi, alhali kuma wannan gonan nashi ne, yana da cikakken takardun gonan.
Shi Alhaji Sani na Alhaji Usman ya ce ya je fada amma bai samu fuska wajen shi mai martaba sarkin wuri bayani ba, yayi zargin kamar wasu ne suka je suka yi masa sharri shi yasa sarki bai saike shi ba.
To ni kam ban san lokacin da ya je fada nan ba, har ya je ba samu fuskan, bai samu fuskan shi ba. Ya je fada kiransa aka yi ko shi ya kai kanshi?
Ya ce gayyatarsa aka yi musamman ya je fada.
So sarki ne ya gayyace shi?
Eh.
To ni kam ba ni da wannan labari.
Yanzu?
Ba ni da wannan labari.
Alhaji Usman, idan shi Alhaji Sani Shibre yana so a sasanta wannan abun da fada, wani mataki zai dauka ta wannan shiri na ciki da gaskiya?
Sasanta akan maganan barnan da dabbobin su suka yi a wurin, ko kuma maganan da ya kawo yanzu da cewa an ce ya bar gona?
Eh, maganan musamman ma ya bar gona din nan.
To maganan ya bar gona ni ban sani ba gaskiya. Ban san magana, domin wanda suke zaune a gonan sarki kan ba shi kadai ba, akwai Fulani da yawa da suke zaune kusan kamar yadda kake wadannan wasu sun kusan shekara 30.
Wato ma'ana dai wajen gonar sarki ne, ko da wani ne dai ya saida wajen, ya saida gona ce ta sarki?
Yawwa, ya saida. In kaga mutum in ma wani ne ya je zaga ya ce masa ya sayar kam, ai ya kamata ka saya ka bi. Shin akwai mai gari a Sibiri yayin da yake zaune nan? Sibiri suna da abun nan, za a yi cinikin wuri ba tare da mai gari ya sani ba? Kana ganin zai yi? Alhaji Adam?
In haka da Alhaji Usman,
in mai gari bai sani ba, ya kamata akwai shaidu ai. Kuma in zaka sai abu dole ya kamata makwabtan da kake zaune da su ya kamata su yi shaidan cinikin.
Shi Alhaji Sani ne ya ce babban abin da yake so ya zauna lafiya, baya son waɗannan abubuwa da suka shafi kotu, har ma ya ce akwai wasu abubuwa da suka faru har yana tsoron barazana ga rayuwarsa. Menene za ku iya yi ko kuma bawa duniya tabbacin babu wani abu da ya shafi rayuwar da zai shafi rayuwar Alhaji Sani da ko sauran ma mutane masu zama a masarautar Muri gaba daya?
To ni wannan magana har ba da dariya yake ba ne Alhaji Rabu. Wannan mutumin ya ce ana masa barazana, so a suke masa barazana, kuma akan me ake masa barazana da rayuwarsa? kaji da yadda na gaya maka da yayi abin nan sani ga yadda akai da awakin sa shi da yace wai an sace kuma da baya yaje gani a police station exhibit da police station na iwa da suka kai yaje ya gani nasa ne kuma ya karba ya tafi da su gidansa da farko kuma yaje ya complain akan sacewa akai ko ba haka ba so bai kai magana kara maganar landlord ma ciki inda yake zo ne so maganar landlord yanzu ya za ta take tasowa cewa ya ce wurin da ya sai a wurin wani an ce kuma sako mai tashi so wa yake masa ya tashi domin ba shi kadai ne a wannan wurin ba wa yake masa ya tashi in kuma yana ya dawo ne yanzu yana tunani na shi shikenan sai ya koma akwai hukumomi da yawa da zai je nemi hakkin sa ya gabatar da bayanan mallakan wannan wuri ya ce wannan nashi ne shikenan ko kuma ya jira lokacin da wani zai ce masa ya tashi shikenan sai ya karar mutumin sai zai gabatar da wannan shaidu abu ne simple inda kamar yanzu hakkin sa ne aka tauye sannan ya je kotu akan maganar sa kotu ta ji da hana shi ko ba haka ba shine abin da zai zai abun nan da zai ce wani ne ya zo ya tashi sai tashi ya karar mutumin a kotu wai wannan wuri nawa ne na mallake shi tun lokaci kaza amma gashi wannan ya zo ya ce in tashi a wannan wuri a dalilin me zan bar wannan wuri shi tun da sarki ya sai wannan wata wannan area ma bai kusa da inda yake aiki ba kuma bai ce musu komai ba ba abun da yake musu kuma tun da yake nan din ma yaushe ma yace ba tabbace musu wani abu duka ba talakawansa bane yanzu abun da zaka yi shine ba in dai maganan gurin sa ne ya ce masa duk mutumin da ya zo ya ce masa ka tashi tunda kana da takardun abun nashi ka je kai karar sa kawai wani ya zo ya ce in tashi alhali wuri nawa ne ina da mallakan wannan takardun wannan wuri komai da komai ina da shi shi ba komai ba komai amma saboda ganin cewa don a zauna lafiya don a kiyaye kar ya ga kaman an danne masa sai a bi shi a canja masa aiki amma still he is not satisfied ba ya gamsuwa da wannan abu ne
Sakataren masarautar Muri kenan Alhaji Usman Sa'idu Gasol. Masu sauraro, abin da ya sauwa kenan game da wannan batu na takaddama fili tsakanin Malam Sani Saluhu da fada mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Idan mai duka ya ba mu dama da zara an samu wani ƙarin bayani ko sauyi za mu dawo domin sanar da ku. Sai a kasance tare da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Likaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
An kammala kada kuri'a zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin ƙasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. Jiyala da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban 'yan kiranin kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Roy na jihar Texas. Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta ɗauka game da rudani akan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da yake ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don bawa 'yan kiranin kasashen waje izinin shiga Amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin kasashensu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalde da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada shi, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.